إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولا تكنه كنتم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسأون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم. إلا الذين تابوا ساكمكم ولن لسكي ينفشي دمكاني أتكمم غنى انفشي دمكاني مكي خرمك إثونا bambancin tsakanin fashi da makami da sata wanda za a faɗi hukuncin sata nan gaba in mutum ya yi sata ya yanke masa hannu bambancinsa ko da mutum cikin ɗaki ya shiga ɓarayi suka shiga cikin ɗaki shi ɓarawo wanda in ko da ka yi gyaran murya ne gudu zai yi to shi ne ɓarawo ko ka gyaran murya gudu zai yi ko da yaron ce gaɓarawo zai gudu ko mace ce gaɓarawo zai gudu amma banda ɗan fashi da makami. Ko da cikin ɗaki ne su uku suka shigo ɗaya ya kawo wuƙa ya ajiye kusa da wuyan mai gida ya ce in ka motsa zan yanka ka sauran kuma suna ta aiki ta sata to in ka an kama su ba hukuncin ɓarayi za a yi musu ba hukuncin ƴan fashi da makami za a yi musu. Saboda haka ko a cikin ɗaki abin ya faru ko a cikin gida in dai an yi fashi da makami wato shi ɗan fashi da makami baya jin tsoro ɓarawo kuma tsoro ke ji baya jin ko da tari aka yi. Gyaran murya aka ce gaɓarawa ko ga wani to sai ya gudu banda ɗan fashi da makami to shi ɗan fashi da makami ko a cikin ɗaki ne ko a cikin gida ne ko a ƙofar gida ne ko a daji ne hukuncinsa hukuncin kisa shi ne hukuncinsa na ƙarshe dai hukuncin kisa. To amma shi ɓarawo hukuncinsa in babu abin da ya fidda shi kamar yadda zai zo gaba yanke hannu ne kamar yadda za mu karanta ayar gaba. Saboda haka sharrin abinda ya fi muni wanda ya sa fashi da makami ya fi kowane sata muni domin su jama'an duniya gabaki ɗaya suna rayuwa ne akan wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa ne ake rayuwa. Allah ya jefa bukatun mutane tsakani da juna wancan gari yana bukatan abu kaza na wannan gari wancan gari yana bukatan abu kaza na wannan gari wannan ƙasa tana bukatan wancan ƙasa suna bukatar kaza na wancan ƙasa shi ya kawo rayuwar duniya tabadul manahi. To duk mutumin da ya tsare hanyar nan na kaiwa da kawowa to ya tsare hanyar rayuwar musulmi gaba ɗaya da hanyar rayuwar dukkan ƙasa gabaki ɗaya kamar dai wanda ya yanke fayif na famfo kamar wanda ya yanke igiyar lantarki wajen haske da yake yanke igiyan waya to duk wannan dai ya yanke abu ne wanda yake mai sadarwa kamar wanda kamar yankewan jijiyar jinin mutum to duk wannan sadarwa na ƙasa da ƙasa ko gari da gari dole sai da hanyoyi. Saboda haka ne gyaran hanya yake da muhimmanci a cikin musulunci kuma kiyaye hanyar daga miyagun mutane ƴan fashi da makami yake da muhimmanci. Akwai fashi da makami masu karɓar dukiya akwai masu kama mata to duk dai sunan su fashi da makami din in an kama su dai to hukuncin kisa za a yi musu. Muna roƙon hukumarmu da muke tare da ita ta sa ido akan wannan mummunan abu da yake faruwa a ƙasar nan ko ina a yanzu babu kwanciyar hankali. Fashi da makami ya yi yawa a cikin gidaje ya yi yawa a hanyoyi ya yi yawa a garuruka ya yi yawa a daji ya yi yawa da daddare ya yi yawa da rana. Muna roƙon gwamnati ta yi hoɓɓasa ta haɗa hannu da mutanen ƙasa a yi maganin wannan mummunan ciwo kuma za a iya domin ita in ta ba da kuɗi kudinta na sikirin da yake ta riga ta istimin yanzu ba don ta riga ta istimin ba sai mu roƙe ta ta ware wasu kuɗi na yin magani ɗan fashi da makami a ƙasar nan domin ya damu ƙasa ƙwarai kuma abu ne wanda za a iya yin sa tare da ƴan ƙasa a haɗa kai da su a cikin mutanen ƙasa. Akwai wanda suna zaune a gida suke taimakawa cikin fashi da makamin, akwai masu ba da hayar bindiga, akwai masu karɓa su ajiye musu, akwai wanda suka san duk inda ake yi akwai suna gari ana tare da su. To in an yi kokari za a gano waɗannan mutane ta hanyar security, ta hanyar CID a gano su, kuma kar a ji nauyin su, hukunta su, kowa ya gani. In aka yi wannan to za a samu cin nasara in aka haɗa kai tsakanin hukuma da mutanen ƙasa. Kuma abu mafi ciwo, har mutane ma'aikatan hukumar ana tuhumar waɗansu daga ciki, domin ana kama waɗansu a ciki, ana kama ƴan sanda a ce su ne suka yi fashi da makamin wani lokaci. Allah ya kiyaye, wato ƴan kaɗan sukan ɓata da yawa. Akan kama masu immigration, akan kama masu custom, akan kama ƴan makaranta, akan kama tsofin sojoji, akan kama. To wannan in an haɗa kai za a iya gane su duk gabaki ɗaya, kuma za a iya yin maganin su in haɗa kai. Muna roƙon gwamnati ta sa ido akan wannan mummunan abu wanda ya damu mutanen ƙasa ta kowace hanya. ƴan ƙasa dai suna shiri a haɗa kai da su a yi maganin wannan abu. Ita kuma hukuma ta yi ƙoƙarin kauda wannan abu a samu zaman lafiya. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم سو كان فشي da makami idan sun tuba daga fashi da makami sun zo sun fada wa mutane mu ne masu fashi a wuri kaza da wuri kaza, ko da aka ji labarin an yi fashin kaza da kaza mu ne, amma yanzu mun zo ne mun tuba. To in sun tuba tun ba a kama su ba sai a yafe musu, ba za a musu hukunci ba. To amma mutanen da suke bin su bashin dukiya sai su biya su kuɗin su wanda suka sace musu. Ko da Imam Malik ya ce sai dai in mutumin da ya faɗi maganin yana da dukiya, Imam Shafi ya ce ko da ya tuba din Allah ne ya yafe masa, hukuma ta yafe masa, amma mutanen da suke binsa bashin ya sace musu kaya za su biya. Illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim, sai waɗanda suka tuba tun gabanin ba ku kawo su ba. Fa inna allaha ghafurur rahim, wanda suka tuba tun ba a kamo su ba, fa inna Allah sani Allah ghafurur rahim, Allah ya yafe musu. Akwai bambancin tsakanin ƴan fashi da makami da waɗanda ba musulmi ba. In ƴan fashi da makamin nan ba musulmi ba ne, sai hukumar musulunci ta kama su, da ta kama su ce gaskiya mu abinda ya sa muke wannan aiki, mu ba musulmi ba ne, mu san addini ba, amma yanzu mun tuba mun shiga addini, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shikenan ba abinda za a yi musu. Ko da kamo su aka yi, mu ba musulmi ba ne, amma yanzu mun gane wannan sharri, dama rashin addini yasa muke yin wannan abu, rashin sanin Allah. Amma yanzu mun san addini, mun gane mu ne wannan abu, mun tuba mun zama musulmi, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shikenan. Sun kiyaye rayukansu da jininsu da dukiyarsu da faɗin wannan kalma, don al-islamu yajibu ma qablahu. Amma in musulmi ne ɗan fashi da makami aka kamo su, ko sun ce sun tuba za a zartar musu da hukunci. In musulmi ne aka kamo su ɗan fashi da makami a kame, to su kan za a zartar musu da hukunci, ko sun ce sun tuba kamar yaya. Amma idan su ne suka kawo kansu suka tuba, to shikenan za a yafe musu. Innal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu innama jazaa'u alladhina haribuna Allah wa rasulahu واسعون في ذلك فساد ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه فاعلموا كثني ان الله شيء الله غفور مي غافراني رحيم مي جن قيني كما باقيان فشي ده مكامي با وانا ابو يكن غدانا اكن ابوبوا ده يوا متانين ده سكي مشايا جيا ني متانين ده سكي مني ما ماتا ني متانين ده سكي ماسو مياغون ايوكا ني sai daga ba suka tuba suka gyara halayensu tsakaninsu da Allah, suka koma cikin ayyukan masu kirki kullum ana ganinsu a masallaci. To wata rana in magana ta tada magana ai lokacin da mu zama mutanen kirki kamar yanzu ba, abubuwan da aka yi a gari kaza ai da mu aka yi, abubuwan da aka yi a gida kaza ai da mu aka yi, to ba za a kama su ba, sun riga sun tuba, ba kuma kamo su aka yi ba. Abubuwan da aka yi a wurin kaza ba mu ne muka yi lokacin ba mu tuba ba, amma yanzu alhamdulillah rabona da irin wannan mummunan aiki tun lokaci kaza ya faɗi shekaru ko watanni, alhamdulillah yanzu kuma ana ganin yana tare da mutanen kirki, baya hulɗa da mutanen banza, to sai a yafe musu. Min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu kusan anna Allah shi Allah ghafurun mai gafara ne, ya yafe musu laifukan da suka yi, rahimun mai jin tausayi ne. Sai dai waɗanda suke bin su bashi wanda suka yi musu sata na fashi da makami ɗin, su kan za su bi su, su biya su kuɗinsu matuƙar suna da halin biya.
Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أكوي بمبنشي تكان إساسي دهجي ونسائي سكن هدو ونسائي سكن ربو. إساسي متنئ أكي مسكسا كي idan ya yafe shikenan magana ta kare. Haddi kuwa wani mutum ne wanda Allah ya ce hukuncin sa hukuncin kisa, ba magana ramuwa ba, hukuncin wannan mutum hukuncin kisa. Allah ne ya kashe shi. To yanzu shi dan bashi da makami, in ya kashe mutum abu biyu ne akan sa: ga haddi na wanda Allah ya ce a kashe, ga kuma jinin mutumin da waliyansa suna neman jinin wannan mutumin. To da kisasin da haddin sun hadu anan. To in za a kashe shi kisasi, in za a kashe mutum, idan waliyan jini sun zo sun ce sun yahe, sai a sallai mutum. Amma banda haddi, in haddi ya kama ko waliyan jini sun ce sun sallama, Allah ce shi bai sallama ba, sai an kashe mutumin. Misalin wannan dan fashi da makami ya kashe mutum, in za a kashe shi shikenan sai masu wanda aka musu kisan kai, mu aka yi wa kisan kai, saboda haka mun yahe, sai a ce ai ba na ku kadai ba, akwai na Allah. Saboda haka sai a zartar da hukuncin Allah na haddi. Masu kisasi sun yafi, amma mai haddi shi bai yafi ba, shine Allah. To innal ladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamunallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku mu'minai, Allah yana kiran mu gabaki ɗaya, mu da muka imani da Allah da annabi da manzon Allah da abinda duk da Allah da abinda annabi yazo da shi, duk gabaki ɗaya mun yi imani da su, yake kiran mu. Ittaqullaha, ce mu ji tsoron Allah. Wattaqu ilayhi alwasilata, ku nemi tsani zuwa ga Allah. Ku ji tsoron Allah, ku nemi tsani zuwa ga Allah, neman tsani zuwa ga Allah. Wabtaqu ilayhi alwasila, wajahidu, ku tsaya kuma ku yi jihadi, fi sabilihi, saboda ɗaukaka hanyar Allah. La'allakum tuflihun, in kun yi haka za ku samu babban rabo. Wasila zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kuranga za a ɗaɗɗaura a hau a tadda Allah al'arshi, ko kuma wani gini za a gina a hau, a'a. Wato za a nemi malamai ne su koya maka Fatiha, su koya maka sura, su koya maka alwala, su koya maka wanka, su koya maka sallah. To ka samu wasila kenan zuwa ga Allah. Wato domin hanya zuwa ga Allah din akwai mai ratsawa ta duniya, akwai bypass, akwai mai ratsawa zuwa lahira, akwai bypass, akwai mai ratsawa wajen neman yardan Allah, akwai bypass wajen Allah. Kawai za a tafi, an fito daga Allah ne za a tafi wajen Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daga Allah muke, kuma wajen Allah za mu, ba wani ɓata lokaci kenan. To amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai nuna hanyar, ya shiga ya da yazo tsakanin bypass na zuwa ga Allah da shiga duniya, ya shigo duniya ya nuna aiki, ba bypass din ya dauka gaba ɗaya ba. Amma wani lokaci haka yake wucewa zuwa ga Allah ɗin, zai kwana uku bai ci abinci, bai sha ruwa ba, yana azumi, yana ta sallah. In mutane sun ce za su yi, ku ce ku bar ni ba kamar ku nake ba, ni wa wurin Allah nake, baya cin abinci, baya shan ruwa, yakan azumin kwana uku dare da rana wani lokaci, amma ya hana kada wani yayi. Kaga wannan ya ɗauki bypass kenan zuwa ga Allah, bai ratso ma duniya ko abinci ko ruwa ma bai ratso ya sha ba. To amma in aka ga yana da mata, yana da ƴaƴa, yana da surukai, yana da gida, yana da abinci, to kaga ya ratso ya shigo duniya kenan don ya gyara aikin da Allah ya sa shi, amma zuwa ga Allah za shi. To anan idan musulmi ya shigo duniya ta hanyar da aka nuna masa, bai ƙetare iyaka ba, bai yi laifi ba, amma ya zo ya zauna a duniya, ce duk ya tara hankalinsa cikin duniya, komi nasa na duniya, baya da tunanin akwai tafiya lahira, ma ba iyakan tafiya kenan ba, akwai tafiya gaba wajen Allah za a. To wannan shine mummuna, mutum ce shi rabbana atina fid dunya, Allah dai duniya kawai muka sani, ita kawai zaka bamu. To wannan shine mummunan abu. Wato kamar wanda ya zauna ne ya yi shimfiɗa a gada, akan gada ko inda motoci suke tabi, wace saboda ya ga an wa gadar farin fenti, an gyara, akwai ado a wurin, sai ya yi shimfiɗa ya zauna yana tsammanin wurin zama ne. To haka duniya take ba wurin zama ba ne, mamarru ne la maqarru. To malamai su nuna maka yadda za ka yi alwala, da yadda za ka yi wanka, da yadda za ka bauta wa Allah, ka samu lahira, wato kai guzurin zuwa zango na biyu. Idan ka samu babban guzuri zuwa zango na biyu shine lahira, to daga nan ka shirya, in ka guzurinka zai kai ka lahira, to ka ƙara ka nemi zarcewa lahira, ka nemi yardan Allah tun kana wannan duniyar inda ake neman guzuri din. Kai ta neman abinda zai baka yardan Allah, kai ta neman abinda zai baka yardan Allah tun kana duniyar, tun da yake ka samu guzurin lahira. In dai mutum yayi farillai ya gama, to ya gama samun guzurin lahira. Idan yana neman yardan Allah ya shiga nafilfili da yawa, karatun Qur'ani da yawa, istighfari da yawa, salatin annabi da yawa, saboda zaka wuce ne ba iyakan ka lahira ba. Wannan sai ka samu yardan Allah. Daga nan kuma sai ka je inda za a jefa ka wajen hannun bayin Allah waliyai, a baka azkaru, kai tarbiya, kai usuli, gabake ɗaya kenan sai kai usuli. Tazihim ayatan fil afaq fi anfusihim tatamanuna annahu alhaq. Awalam yakun rabbuka nawra kulli shay'in shahid. Alaina fi miratin min liqa'i rabbina wa inna likulli shay'in muhit. To shikenan ka je inda ake neman ka kenan, ala ila Allah tasirul umur. To wannan shine wasila, matakala kenan zuwa ga Allah. Ka nemi malamai su koya maka yadda ake ibada, farilla da nafila. In ka yi farilla, ka yi nafila, to ka samu hanya zuwa ga lahira mai daɗi, kuma ka samu yardan Allah in ka aikata farilla da nafila din. Amma in kana son ka isa inda ake neman ka, to fanan kam sai ka haɗa da bayin Allah wanda suke bada, wato sai an shiga ɗariƙan waliyai, an yi suluki. Misalin duk wanda ya tada garinsu ya je Abuja, ya je fadin Najeriya, amma fa shiga cikin gidan shugaban ƙasa ɗin dole sai da waɗansu irin mutane sun yadda sun rubuta, an ba su umarni sun rubuta ga sunanka a rubuce. In ka zo a ɗaura maka wata laya, in ka wuce gaba a duba layar tana nan, in ka je gaba a sake duba layar da aka ɗaura maka tana nan, sunanka shi ne, lokacin da aka baka shi ne, tukuna kake samun shiga. Fadan mutane ma fa balle fadan Allah. Duk inda kake Allah ya tare da kai. Kuma kuma ina makuntum, amma samun shiga, wato ka gani shugaban ƙasa yana wucewa daban, ka gan shi a wurin taro daban, ka je fadarsa kuma ka same shi da kai sai shi daban. To saboda haka ake neman wasa'il zuwa ga Allah. Ubangiji ya shisha waɗannan ne don mu koya, mu san hanyarsa haka take, ya koya mana irin waɗannan abubuwa. To saboda haka ne yake neman wasa'il zuwa ga Allah, ka nemi masu koya maka addini, ka san farilla, ka san nafilfili, sannan ka san abubuwa masu amfani da masu cutarwa, ka jefar da masu cutarwa ɗin, ka ɗauki masu amfanin kai tai, saboda neman yardan Allah. In ka samu aljanna shi ne ka bada farillai kenan, to wa ridwanun minallahi akbar. Neman yardan Allah ya fi aljanna daɗi, sai ka ta neman yardan Allah. Daga nan kuma shikenan haka koma sufi ghayatuhu huwa Allah, huwa ma kuma inna kuntum wa ana ila rabbikal muntaha. Wabtagu ilayhi alwasila, ku nemi wasila tsani zuwa ga Allah. In kun samu tsanin, to kada ku sake. Idan misalin ka samu malamai sun koya maka ibada, to kar ka sake kwantar da hankali ka ce ai shikenan, dama malamai sun ce duk wanda ya aikata abu kaza dan aljanna na aikata. A'a, kai ta ijtihadi kullum, ka sa kanka cikin tsoro da kauna. Tsoro saboda halinka, kauna kuma saboda halin Allah. Allah mai alheri da yawa ne, mai baiwa da yawa ne, haka yayi woka baka biya shi komai ba, haka ya raya ka baka bashi komai. Saboda wannan kikkiawan hali nasa na jin kai da tausayi da falala, ka dogara da wannan, saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya hada ka da shi, da yana nufin halakar da kai ba zai hada ka da Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. To wannan sune wasa'il zuwa ga Allah, har zuwa ga fadan Allah. Wattaqu ilayhi alwasila, wajahidu, ku yi jihadi fi sabilihi, saboda daukaka hanyar Allah. Jihadi ka fara da kana, kai ka yaki kanka, ka mai da kanka mutumin kirki. Duk abubuwan da ba su da kyau ka hana kanka yin su, abubuwan da suka kyanuwa ka tuba wa Allah, duk abubuwan da suke da kyau kai kokarin yin su, duk abin da ka kasa ka tuba wa Allah. To wannan shine ijtihadi naka na kanka. Sannan kuma kawo mutane cikin wannan alheri, da ko da bakinka, ko da wa'azinka, ko da karantarwanka, ko da kudinka, ko da mulkinka, ko da wata dabara dai. Wato jihadi na zubar da jini wani abu ne shine na ƙarshe, wanda in an rasa hanyar mafita ne. Domin da farko hukumar musulunci za ta aika mutane da ba musulmi ba, ko su zama ba musulmi ba din nan, masu arna ne, masu hoton gunki, sai a ce musu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'alakum lakum firashan wa sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna minas samawati rizqan fala tuj'alu la andadan wa antum ta'lamun. Ya ku jama'an mutane gabaki ɗaya, ku zo ku bauta Allah Ubangijinku, wanda ya yi ku, ya yi iyayenku da kakanninku, ya yi sama, ya yi ƙasa, ya yi muku abinci, ya yi muku komai da komai. Kar ku yadda ku bauta dodo, ku zo ku bauta Allah shi kaɗai, ku kiyaye kanku shiga wuta. To wannan shine za a aika wa mutanen da ba su da littafi. Sannan masu littafi ku ce ya ahlul kitabi ta'alu, ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا كما أصل التاهين ما أصل التاهين ألا كتته كذو كذو ذو أغا كلمة كن سنت دا ما كلمة إرن تاكب أتنجا تبا إتسي لا إله إلا الله كذو مكوما كركش لا إله إلا الله dai dai ne da mu da ku duk karkashin la ilaha illallah za mu koma ba wani sabon abu bane abinda kuka sani ne mu bautawa Allah shi kadai kar mu hada masa komai ai sai musu wa'azi to in wadannan mushrikai sun yarda wa'annan masu tafsir shikenan magana ta kare idan mushrikai ba su yarda ba sai ce to ku zo mu rubuta zaman lafiya amana ku ku rike naku mu rike namu amma mu zauna zaman lafiya amma ga abinda za ku rika yi kullun shekara jizya to idan masu littafi sun yarda shikenan in ba su yarda sai a ce ku zo mu rubuta zaman lafiya yadda mutanen ku za su shiga cikin mu lafiya su fita lafiya mutanen mu su shiga cikin ku lafiya su fita lafiya ku saukar da bakin mu mu saukar da bakin ku mu amince wa juna mu rubuta wani yarjejeniya shikenan sai a zauna lafiya idan sun ki sun ce ba ruwan mu da addinin ku maganan zaman lafiya da ku ba zai yiwu ba to wannan sai a ce to shikenan tunda haka to tunda ya kan mu za ku akan mu ne da gaskiya muna kiran ku zuwa ga Allah ne ku kuna kiran mu zuwa ga bata ne za ku yaƙi to muna shirye wala ta kafin mu kafin in kuntum mu'min dama Allah ya ce wani kar mu ji tsoron kowa mu ji tsoron sa shi kadai to nan ne fa yaƙi yake faruwa yakan faru kuma da shugaban musulunci wanda aka yi masa mubaya'a ala alkitabi wa sunna mutane su masa mubaya'a ala alkitabi wa sunna to shine zai bada umurni ba yaƙin sun tsuru ba to wannan shine ka'idar musulunci ya yi lanta kullu abtu bil wasila wajahidu fi sabilihi ku jihadi saboda daukar kalmar Allah la'allakum tuflihuna in kun yi haka za ku samu babban rabo
innal ladina kafaruna wa annalahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah ma tuqbila minhum ولهم عذاب أليم
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله ما هو ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يا كو جمعا دنيا قباكي كذوك جسور الله كمسلون تكذو مسلمي كذونا لا هي دنيا دلاهرة إن كن يلي في أنبود كفر توبا كتوبا الله كسام لا هي دزمان لا هي كم يلي فكم الله إلا غافر تكوون إلن ذنبي in dai an tuba ko tsafi aka tuba Allah ya yafe ko wani irin zunubi ne innal ladina kafaru amma in mutum ya kuskura ya mutu yana kafiri wanda ya mutu yana kafiri bai tuba ba law anna lahum ma fi ardi jami'an idan sun je lahira da za a ba su dukiya cike da duniya gaba daya mil'ul ardi zahaban wa la yastari bi a cika wa mutum duniyan nan da zinariya a ce ta fice a lahira amma ana son ya biya wannan duniyar don a fanshe shi daga shiga wuta nan da nan sai shiga duniyar kai ina da wuta ba a ƙara mai zan basu kar in shiga wuta mislahu mahu da an cika duniya da zinariya aka ba kafiri ga azaba ga wannan dukiya sai ya bada duniya cike da dukiyar zinariya da wata ma kamanta ya biya don a fanshe shi daga shiga wuta ma tuqbila minhum Allah ba zai karba ba bazai karɓa ba sun bar lokacin fansa sun bari tun daga duniya tuba kawai za ka yi in kai kafiri ne ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kenan na musulunta ka huta ka zama dan aljanna ka huta da shiga wuta har abada ko baka bada komai ba ko kai mai sabon Allah ne ka ce astaghfirullah na tuba shi kenan Allah ya maka gafara Allah ba a wasa da shi baya wasa ya yafe maka ko da ka yi zunubi sau 70 rana ɗaya kai istighfari sau 70 rana da Allah ya yafe ka Allah ba a wasa da shi ba yin yadda mutane suke cewa ni ba zan yi tuban muzuru ba tunda na sani ban bari ba ba zan ce na tuba Allah za ka yi rashin kunya ka tuba kawai yin rashin karfin ka ya sa ka sake komawa ka sake tuba ga kofa tana bude Allah za ka yi wasa yau ko yan sanda suka tsare ka kace to ba zan yi ƙarya ba kun ga na dauki oba wallahi gobe ma zan dauki oba haka za ka yi musu a'a ban baki za ka yi wallahi wannan ya nemi taimako ne taimaka masa wancan ko ba shi da kuɗi ne wallahi ranka da Allah abin ya sa haka za ka gaya musu ka samu ka wuce yan sanda balle Allah ka ce ka tuba kuro in ka yi laifi ko da ba za ka iya bari ba ka ce Allah na tuba kawai in ka sake yi rashin karfi ne ya mai da kai ka sake tuba kamar tafiyan yaro ne ya fadi ya tashi har yayi karfi wata haka ganin ya dauki da kaya to tuban nan babban abu ne a tsakanin mu da Allah innal ladina kafaru law anna lahum ma fi al-ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu da za a ba su abin da ke cikin duniyar nan duk gabaki dai ko da zinariya ne musu da umaru a cika wata duniyar kamar ta da zinariya ne yafta dubi himin su da za biyo mil kiyamati don a ba su dama su fanshi kansu daga azabar ranar lahira da wannan abu ma ta kubbila minin ko sun bayar ba za a karba ba wannan azabun da ne azaba mai radi tana nan tana jiran kafirai wanda suka mutu ba su to ba Allah ya kiyaye
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار إن عذاب تيموس يوى سنة سن زاس في تدك غوتا سنة إيه سنة ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من المسلمين الله كنونا من متانين دسوكا قدموا الدنيا كسا سكر كشمو أشكم وطن متتا كيسو أشكم وطا سوسكا جاو من شغاوتا سيتا إيهو سيتو سي إبليك سي إيهم كن إيهكا تنشيسا الله كاليكو سي سيتاي 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 سن إبليك سي أشكموسو كن داميه دا إيهو نشيسا كيشيرو سيتا نسيتا سواء علينا اجزينا ام صبرنا ما لنا من محي من يهو با كولا دمو من يهو با كولا دمو با اعوذ بالله متاني سي تقوقارين توبا وا الله عذاب اللاهرا با تركو اعوذ بالله يريدون الناس ان يخرجوا من النار ذات في تدغ وتا وما بخارجين منها با ذات في تدغ سكن وتان نبا كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها كوي سي ان وتا سكاي هنقورو سنا سون فيتا سي اماي دسو اي تدوكس د كلكن وتا wannan da kare gina minha ba za su fita daga wutan ba walau azabun muke suna da wata azaba mai dawama dai ta tabbata dai ga kafiri amma musulmi komi kankantar imanin sa za a yi masa horo dai wata rana zai fito daga cikin wutan Allah kiyaye mu azaba Allah kiyaye mu komi kankantar imanin mutum kun ya wani tsara darajar khairin yara komi kankantar imanin mutum in dai musulmi ne mutu da imani to wata rana zai fito amma akwai wahala Allah kiyaye mu
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وإن شرقوا إذا كيشم في الآوى دكا أذن دعك ساوى أتكاني dama sura ce ta shari'ar musulunci gabaki daya ubangiji ya faɗa mana munin kisan kai tunda ya faɗi munin kisan kai din nan ya kissanta mana kissar bayan adam guda biyu wanda ɗayan da ya kisan kai din nan har gobe in wani ya kisan kai sai an ɗebo masa kamashin sa na koyar da kisan kai an sa masa a cikin littafin zunubin sa ya faɗi munin kisan kai da yake nuna mana amma fa kisan kai din banda wanda ya kashe kansa da haƙƙi idan mutum yayi kaza za a kashe shi yayi ta lissafa mana idan mutum yayi kaza za a kashe shi wanda yayi fashi da makami za a kashe shi wanda ya kashe wani za a kashe shi wanda ya ridda ya bar addinin sa za a kashe shi yayi lissafa mana don kar mu ce tunda aka ce kisan dan adam bashi da kyau shikenan ya wuce kenan ko da mutum ya kashe wani ba za a kashe shi ba wala ta tunu sallati haramallahu illa bil haqqi saboda haka yake jero abubuwa da suke sawa ai kisan kai yace wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma jaza an bima kasaba na kala min Allah wallahu azizul hakim kamar yadda na gaya muku hukuncin dan fashi da makami ga barawo kuma na daki shin an riga an faɗa mana dai bambancin tsakanin barawo da dan fashi barawo ko tari ya ji ta tafashi ba su bacci ba balle fa iya ga yaro ta ga wani ko kuma mace ta ji shi da makami shi ne babba cikin su duka gabaki daya daga shi sai mai kwace da karfi daga shi sai barawon daki daga shi sai ainihin dan sani mai yanki aljihu ko kuma ya sa hannu ya zare kudi baka sani ba to shi ana khilafan yanki hannunsa wasariqu wasariqatu barawo namiji wasariqatu da barawo ta mata faqdau aydihuma sakamakon su in kun kama su ku yanki hannayen su jaza'an bima kasaba shine sakamakon abin da suka aikata nakalan wannan ukuba ce min Allah daga Allah wallahi Allah azizun mabwayi ne hakimun mai iya shari'a ne guni ne wajen maganan zina mace aka fara kamo sunanta aka ce azzaniyatu wazzani wajen maganan sata namiji aka kawo sunansa as-sariqu was-sariqatu domin zina in mace bata yadda ba a yi in mace ba ta yadda ba a yi ba zai yi ba sai dai a yi mata a dole in ga mata a dole ko ita ba ta zubi da mun karanta wannan musu amma sata kullun kaya ne aikin namiji ne domin shi ke da karfi shi da kike da karfin zuciya shi da yake da bukatu da yawa saboda haka ne karoni da masu aikin gol sun fi daukan mace wajen aikin su wajen amincewa don ita satanta ba zai yi ba kamar namiji ba to sai sai aka ce wasariqu wasariqatu farao namiji da farauniya ta mata faddau aidiyahuma hukuncin su in kun kama su babu shubha wato ku yanke hannayen su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun farao Abubakar ya yanke hannun farao Umar ya yanke hannun farao saboda haka hukuncin yanke hannun farao hukunci ne tabbatacce amma kuma akwai sharuɗa akan dubi sharadin farao shi farao nan ya balaga ko fa yaro ne in yaro ne ba za masa hukuncin yanke hannu ba shin farawon nan mahaukaci ne ko mai hankali ne in mai hankali ne sai a masa hukunci amma mahaukaci ne ba a masa hukunci shi farawon nan abin da ya sa tan nan ba rabonsa a ciki ko akwai idan akwai rabonsa a ciki ba za a yanke hannunsa ba shi farawon nan yana da mallakar wannan abu shine ya bada abin jingina ya zo ya sace da daddare ko shine ya bada abin haya ya zo ya sace da daddare to duk da ba za a yanke hannunsa ba don akwai hannunsa akwai kayansa ciki shi farawon nan abin da yasa tana in ce ko ba kayan dan sa bane to nan ba khilafa ba kayan uban sa bane akwai khilafa amma dai ba za a yanke hannun sa wadin ya saci kayan uban sa amma wanda suka tsananta suka ce a yanke masa hannu akwai su ba wa iya sata cikin dukiyar mai gidansa ba a masata ba a yanke masa hannu wani bawa mai kiwon dabbobi dabbobin zakka shi ma kayan kumusi ne yayi sata an kamo cikin abinda yake dubawa a kawo shi wajen manzo Allah manzo Allah ce kayan Allah ne ya saci kayan Allah ku kyale shi haka kuma idan mutum yayi sata ga mutumin da yake akwai zumunta mai karfi tsakanin ku da shi to akwai khilafa tsakanin mazhabobi to akwai masu tsananta suka ce in dai ba ubansa bane ba uwarsa bace dan sama akwai khilafa komi zumunta su ko wansa ne ko kaninsa ne ayi hukunci wani suka ce a'a ai akwai shubha tunda Allah ce wa atizal qurbi haqqahu ai duk dukiyar sa wannan mutum akwai haƙƙinsa ciki Allah ce wa atizal qurbi haqqahu danginka na kusa ka bashi haƙƙinsa to abinda yasa ta akwai haƙƙinsa ciki saboda haka akwai shubha ba za a yanke masa hannu ba kamar yadda miskini mai yi yunwa in yasa ta za a nemi kauda haddi a kansa saboda wal miskina wa ibn sabili haka shi ma matafiyi in ya ji yunwa ya ratse gonar rogo ya ci rogo ba za a yi masa komai ba haka gonar dankali in dai ba guzuri ya ɗauka ya kaya ba ba a masa komai to haka kowace irin zumunta ce ke tsakaninka da mutumin da kai masa sata to za a samu damar a kawar maka da haddi ko da waɗansu malamai sun ce a yanke hannunka waɗansu malamai za su ce kar a yanke akwai shubha manzo Allah ce idra'ul hudud bish-shubuhati mastadatu ku kauda haddi akan musulmi in kun samu rikici ya shiga cikin magana to daga mutum an kawo shi gaban alƙali an ce yayi sata sai ya ambato wata zumunta da take tsakanin su da mutumin da yayi sata din ya fashe da kuka ce Allah ko zamani ya lalace yanzu ni din nan in dauki tayan wani dan wanen mu ko dan wancin mu a ce wai nayi sata la ilaha illallah kike dole sai sake shi ashe yana da haƙƙi warizul qul haqqahu to irin waɗannan akwai hanyoyi da ake kawarwa akwai abubuwa wajen kusan 30 da ake dubawa kamun hannun ya haratta a yanke shi ba wai kawai da mutum ya yi sata yanke hannu ake yi ba akan duba shi abin da aka satan wani iri ne shin dukiya ne shin ya halatta a mallaki abin to in ba dukiya ba ne shi kenan ba komai ba a dukiya da abin ko ku ana dukiya da shi amma kai bai halatta kai dukiya da shi ba kamar kayan giya a wurin musulmi in musulmi ya saci kayan giya ba a yanke hannunsa in musulmi ya saci garkin alade ba a yanke hannunsa duk da ba dukiyarsa ba an halatta masa amma in musulmi ya saci cross na kirista irin wanda manyan suke sawa na zinariyan nan ko na azurfan nan to za a kama shi yanke masa hannu sai a ce ya saci zinariya ba za a ce cross ba ya saci zinariya ya saci azurfa cross ka san ba a yi duk mallake shi ba mallakarsa to amma in mutum musulmi ya saci cross na zinariya ko na azurfa wajen kristoci to za a yanke masa hannu sai a lura da asalin abin ba wai sifan abin ba sifan abin da ba dukiyarka ba ce an haramta ka mallaki cross kai musulmi amma tun da ke zinariya ne kasa ta sai a masa hukuncin kasa ci zinariya bambancin tsakanin waɗannan kenan to in mutum ya saci kayan masallaci za a yanke masa hannu ko ba za a yanke ba. Wasu malamai sun ce za a yanke hannu, wasu sun ce ba za a yanke masa hannu ba, kayan masallaci ne. In mutum ya saci alkur'ani za a yanke masa hannu, wasu sun ce za a yanke masa hannu, ba za a yanke masa hannu ba, ai shi ma nasa ne Qur'ani, Qur'ani ne kowa ne, ba za a yanke masa hannu ba. To amma idan kayan wato kaya akan tsare shi ne da abubuwa kaman guda biyar, akan tsare kaya da imani, mai imani in ya kayan mutum ko ba mai gadi ba zai dauka ba, akan tsare kaya da mutunci, mai mutunci ko bai da imani ya kayan mutum haka ba zai dauka ba, akan tsare kaya da kullewa ko da shingewa ko da sa mai gadi. To duk waɗannan in sun faru, kuma kowane abu in yana cikin tsarinsa, in kasace shi za a yanke maka hannu. To kowanne da irin tsarinsa, in yana lafce ne kan laftu kan dabba ka dauka, to laftun nan shine tsarinsa, inda mai gadi shine tsarinsa ko da a fili ne. In ba mai gadi an kulle ka shiga ka hau fito din, ka shiga cikin fito din ko ka hau cikin garejin, to wannan garejin da aka kulle shine wurin tsarinsa. Haka kuma a hotel, in ka shiga ɗakin wani kai sata a cikin hotel, ka fita da kayan ko baka kai ɗakinka ba za a yanke hannunka. Amma in a city room na hotel ne kai sata, ba za a yanke hannunka ba, don wannan na kowa ne. In a city room ne na hotel kai sata, ba za a yanke hannunka ba, wannan wurin kowa ne, ba ɗakin wani bane. Amma in ka shiga ɗakin wani ka fitar da shi, za a yanke hannunka. In mutane suka haɗu wajen sata, wa'annan suka huda gini, wa'annan suka shiga suka ɗebo, to duk gabaki ɗaya za a yi musu hukunci a wani ƙauli. Wani ƙauli kuwa sai a lura shin mai huda gini wane ne shi a ce wane da wane, mai ɗebo kaya ya turo kusa da waje wane ne shi a ce wane da wane, wa ya karɓi kaya ya kai waje wane da wane. To babu khilafa, waɗanda suka karɓo kaya suka miƙa hannayensu daga ciki suka karɓa suka fitar waje, za a yanke hannunsu. In za a yi khilafa ma akan wanda suka ɗebo daga can ciki ne ba su fito da shi waje ba, da wanda suka huda gini su ne akwai khilafa. Amma dukkansu gabaki ɗaya an ce za a yi musu hukunci, kamar in ji Imam Shafi'i, wato domin ya ce idan mutane sun taru su uku ne, wannan suka danne mutum guda biyun nan, ɗaya kuma ya kama hannunsa ya yanke, su ukun nan duka za a yanke musu hannunsu, to don mene ne in suka taru suka yi sata ba za a yanke hannayensu ba? Idan mutane da sun taru sun kashe mutum, sai na mure ce ko sun kai yawan mutanen Sana'a birnin Yaman, ce su to don mene ne in sun taru sun yi sata ba za a yanke hannunsu duka ba? To akwai khilafa dai, sai a lura wanda ya turo kaya daga ciki mai laifi ne, amma wanda ya karɓa ya fitar ya fi shi laifi, mai wanda da ya fitar din ma shi gudu zai bar wannan din ma a ciki. Saboda haka mai karɓa ya fitar din shi ne yanka ya waje ba a kansa, ba khilafa. Amma mai turowa akwai khilafa, mai huda gini akwai khilafa. To idan kuma sun miƙa, wannan ya miƙa, wannan ya miƙa, to wanda ya miƙo daga ciki in hannunsa ya haɗu da wanda ya karɓa daga waje, to ba khilafa, duk za a yanke hannayensu. Khilafar sai dai wannan ya kawo ya ajiye, wannan ya ɗiba ya fitar. Amma in dai wannan ya miƙa hannunsa daga ciki, wannan ya miƙo hannunsa daga waje suka haɗu, to ba khilafa, duka za a yanke hannayensu. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ku yanke hannayensu, jaza'an bima kasabana kalam min Allah, kuma za a duba shin abin da ya satan ya kai nawa. In ya kai rubu dinarin, wato in an kasa nisabi kashi 20, a kasa kashi ɗaya kashi 4, sai ya kai haka ne, sannan yake zamowa rubu dinarin wanda zai sa a yanke hannun ɓarawo, wanda manzo Allah ya yi kiyasin an saci garkuwa da aka bincika za ta yi rubu dinarin, sai aka yanke hannu a kanta. To rubu dinarin a wurin zinariya kenan, salasatu da rahima a wajen Imam Malik. Akwai wanda suka ce ko dirhami biyu ne za a yanke hannu, amma ba Imam Malik bane, ba Imam Shafi'i bane. Imam Abu Hanifa ya ce sai abin ya kai dirhami 10 sannan a yanke hannu. To duk dai in dai rikici ya shiga ciki, to za a ɗauki hanya mafi sauƙi don a fidda mutum, kamar yadda Annabi ya nuna idra'ul hudud bi shubuhati mustaratu, domin in rikici ya samu cikin haddi, manzo Allah ya ce a kauda haddin akan mutum shine yafi. Kamar yadda zamanin Sayyidina Umaru aka kama wani mutum, mutum hudu suka kama shi suka ce sun gan shi yana zina. Mutum da ya leƙa sai ya ga mutum yana zina, sai ya kira ƴan uwansa ya nuna musu, duk suka gani, sai aka kama shi. Zamanin Sayyidina Umaru da aka kawo shi, sai yace ya tabbata ya ganshi yana zina, aka bincika duka ya tabbata, sai aka sallame shi ya koma waje daya. Na biyu ya zo yace na tabbata na ganshi yana zina, aka ture shi waje daya. Na uku ya zo yace na tabbata na ganshi yana zina, aka ce koma waje. Sauran mutum ɗaya kawai ya masa haddi, mutum ɗayan nan da ya zo sai ya dawo da shi yace dan Allah zan tambaye ka saboda Allah. Mutumin nan babban mutum ne, yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya rasu yana cikin yarda da shi, kar ka bata masa mutunci amma kuma ka faɗi gaskiya. Yace zan faɗi gaskiya, ni dai wallahi iya tana abinda na gani, na ga kanwan ruwa masu lalle kusa da kunnensa aka, na ga duburarsa kusa da duburarta, kuma na ga ana motsi ana iyin tafiyan nan ta katantanwa. Abinda ka gani kenan, shi kenan, ashe wannan kun yi ƙarya. Zan maimaita. Yace ni zan faɗi gaskiya kuma zan ci mutuncinsa ba, na ga dai ƙafafuwanta da lalle kusa da kunnensa, kamar yadda ka san kunnen jaki haka ƙafafuwan suka yi kunnensa wajen kansa, kuma na ga duburarsa kusa da duburarsa, duburarsa kusa da duburanta, kuma na ga ana motsi irin tafiyan katantanwa. Abinda na gani kenan, shi kenan. To wannan kun yi ƙarya, a je muku budala budala 80-80 kun yi ƙarya, kuma za a ƙara taɓa shaida ku ba. Shi kenan, aka yi musu budala. Sai Abubakar ta tashi ce wallahi ko za a saki duka na, ni dai na gani yayi. Sai Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ce a kamo shi. Sayyidina Ali ce a kyale shi, in yazo ya bada shaida abun zai baci, a kyale shi. To daga baya su ukun su sauran mutanen nan, Sayyidina Umar ya ce ku zo ku tuba ku ƙaryata kanku a karɓi shaidarku a maida ku cikin dattijai wanda ake karɓan shaidarsu. Don Allah ya ce idan mutum ya yi ƙazaf, idan bai tuba ba to ka karɓa shi da har abada. To sauran mutane sun ƙayyata kansu, amma shi Abubakar ta ce wallahi ba zan ƙayyata kaina ba, ni na riga na gani. To ka gani, wato shubhar da aka samu din nan shi bai faɗi wani abu wanda ya shafi jima'i ba, saboda haka aka iyali magana aka ce shikenan, ya dai ga ƙafafuwanta masu lalle kusa da haka a kansa, kuma ya ga duburarsa kusa da duburanta, ko ya ga ana motsi da tafiyan katantanwa, kaga wannan duka ba mu gani sunan jima'i ciki. Na kace shi kenan, ashe ba abin da aka yi. To saboda haka duk kowane rikici in ya faru akan kauda haddi. Shi ainihin musulunci ya kawo waɗannan shari'u, ya tabbatar da su. Kashe mutum, yanke hannunsa, yanke kafarsa kafa da hannu wani lokaci, a yi masa bulala wani lokaci, duk an kawo waɗannan don a tabbatar da su. Amma razanarwa ya fi yawa, razanarwa ya fi yawa. Abinda za a ce tabbatar wani lokaci da kyar, don kar a ce gurga ake yi da gangan ake yi. Ba don haka ba, razanarwa ya fi yawa, da ba a yi ne gaba da ta haɓa, burga ne ba wanda aka taɓa yiwa. To saboda haka ake tabbatarwa wani lokaci. Illal ladzina tabu min qabli taqdir alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhas sariqu was-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Man tabi min ba'da dhulmi asrafa inna allaha yatubu alaihi inna allaha ghafurur rahim. Wani mutum ya zo ya tadda sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bacci a masallaci, ya tugge masa riga ta dirhami 30, aka kama shi aka kawo aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kenan, aka yanke hukuncin yanke hannu ya fata. Sai mutumin yace ya Rasulullahi, yanzu aka yi riga ta mai dirhami 30 din nan za a yanke masa hannu? Yace ita Rasulullahi na bashi, ita bashi duk lokacin da ya samu kuɗi riya ne. Yace me yasa ba ku haka tun ba ku zo nan ba? Ai tunda ku zo nan magana ta ƙare. Dama maganar sata in an je hukuma babu sauran yafewa, amma tun ba je hukuma ba kana iya karɓan kayanka ka sallame shi ba komai. Amma in an je gaban hukuma shikenan abun ya zama haƙƙin mutum biyu, akwai haƙƙin ka akwai haƙƙin hukuma, wato kiyaye zaman lafiyan ƙasa. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Man taaba min ba'da dhulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Man taaba ko
alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardi yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir.
Man taaba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Man taaba min ba'di zulmihi wa aslaha, duk wanda ya tuba ya bar sata, bayan ya yi sata ya zalimci mutane sai ya tuba, wa asla ya kyautata halinsa, kuma aka ga yana ya rabu da duk mutanen banza har ma yana tauron asirinsu, ya zama mutumin kirki. Fa inna Allaha ghafurur rahim wa asla fa inna Allaha man ta'im ba'da zulmi asla fa inna Allaha ghafurur rahim. To nan aka ce in an akwai hukunci bambancin tuban tsakanin barawo da dan fashi da makami ko babu. Nan ma dai haka ne, idan barawo ya tuba tun ba a kamo shi ba, to shikenan an yafe masa hukuncin Allah, ba za a yanke hannunsa ba. Amma abin da ya hurta da bakinsa, satar da aka yi gidan suwa ne mu ne muka yi, ni rabona a ciki guda kaza ne, to sai a bi shi guda kaza ne zai biya. Satar da aka taɓa yi gidan wane mu ne muka yi, rabona a ciki guda kaza ne, sai a bi shi bashi ya biya wannan. Tubansa tsakaninsa da Allah tun ba kamo shi ba, ya hana a yanke hannunsa. Amma in dai aka kamo shi ne yace ya tuba ya tuba, za a yanke hannunsa kuma zai biya kaya. Sai dai in kafiri ne, kamar yadda yake a cikin dan fashi da makamin, kafiri ne aka kamo shi, sai ce eh dama shi kafiri ne, satan nan sana'ansa ne, amma tun da yake haka ne yanzu shi ya tuba ma ya bar ma ba ma satan ba kafircin ma gaba ɗaya ya bar, yanzu ya musulunta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shikenan ba za a yanke hannunsa ba, ya riga ya kiyaye kansa da la ilaha illallah. La ilaha illallah hizni man dakhala hizni amina min azabi, faman tawa min ba'di zulmihi wa aslaha, ya gyara halinsa, fa inna allaha sani allah ghafurun, allah mai yin gafara ne, rahimun mai yin tausayi ne. Alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wallahu ala kulli shay'in qadir, alam ta'lam ya rasulullahi, abokin magana ya rasulullahi, da dukkan wanda yake alqur'anin nan, alam ta'lam shin baka sani bane ai ka riga ka san, anna allaha shi allah lahu mulku samawati wal ard, kamar ana tambayan allah ne, ya allah mai jin kai, ya allah mai tausayi, kai ne kake ba kowa, kuma ka riga ka ce huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, duk abin da yake bayan kasa ka yi shi dan dan adam ne, dan adam ya saci kayan dan adam, ba shi wani me yasa zai kashe shi ka yanke masa hannu, ta ni ne mai sama, ni ne mai kasa, ni ne mai hukunci, nakan yi yadda na ga dama. Abin da yasa ake yanke hukuncin farao a yanke masa hannu, anan ra'ayin doka ya saba da ra'ayin shari'a, doka ba ta da hangen nesa domin shirin dan adam ne, amma shari'a ita wanda yake bi kulli shay'in alim shine shirye shari'a. So abin da doka suka ce, idan barawo ya yi sata, ba hannayensa guda biyu ma ya da mutane da sata, balle kuma an yanke hannunsa, ai sai ya koma kenan, ya zama ko bara zai yi ko an dai lalata shi. Abinda ya kamata a kai shi wurin horo, a korar da shi, a koya masa sana'a, idan ya fito ba zai ƙara yin sata ba, sai ya kama wannan sana'ar da aka koya masa. Kuma wannan ɗaurin da aka yi masa, aka raba shi da duniya, aka raba shi da duniya, aka ɗaure shi, ya horar da shi, in ya fito ba zai ƙara yin sata ba. Idan barawo ya je ya yi kurkukun farko, sai ya koyi irin satar da bai taba iyawa ba, ya zauna da miyagun barayi su koya masa yadda ake fita da yadda ake shiga da yadda ake komai, in ya fito satar da zai yi ta fi wanda ya aka kama shi. Kaga wannan maganin ai bai warkar ba ko? To, amma musulunci ya nuna cewa idan mutum ya yi sata, aka nemi yadda za a yi fidda shi aka rasa, sai yanke hannunsa. An yanke hannunsa, abinda yasa aka yanke hannunsa, an baka hannaye guda biyu, kafafuwa guda biyu irin na kowa, kai ma ka nemi naka irin na kowa, amma sai kai aikin banza ka ki wai, sai an yi wahala an samu, kai kuma ka zo ka ɗebi na mutane, hannunka bai da amfani, bari a yanke shi ya zama aya a wurin mutane. To in an yanke hannun nan nasa ba, da ƴarsa da take garin, da ƙanwarsa da take garin, da duk wata ƴar uwarsa da take garin nan, idan an yi sata a kowane gida, inda akwai ƴarsa a gidan ko ƙanwarsa ko ƴar uwarsa, to gida da ɓarayi, ni da alhamdulillah gidanmu duk hannayensu biyu. Gida da ƴaƴan ɓarayi, mu da alhamdulillah gidanmu duk hannayensu biyu. Da wa ake a gidan? Da ƴar uwan ɓarawo ko ƴar ɓarawo ko? To duk inda aka yi sata a kowace anguwa, inda da dangin zaucho, gida da dangin ɓarayi, mu da alhamdulillah danginmu duk hannayenmu biyu. Sai abin ya ta wancan taji, wannan yaji, wancan taji, da dai sai su taru su ce baba, abin da kai nan wallahi ya ɓata mana mutunci a gari. Mu muna shawarar ya kamata ka bar garin nan, wanda bai san ka ba dai kada ya san ka. Wanda suka san ka sun riga sun san ka, amma wanda bai san ka ba kada ya san ka, don Allah ya rufa mana asiri. Ka bar garin nan, za mu ɗauki nauyin ciyar da kai duk garin da ka koma. Sai ya ji wannan wazi, sai ya ƙaura. Idan mota ya shiga inda ƙafa ya je garin da ya koma, me za su fara nema wajensa? Hannun dama mana za su gaisa da shi, baƙo ya zo. Akwai? Wa kenan ya zo? Barawo. Akwai mai yarda da shi? To da wannan, da wancan wanne ne ya fi yanke sata? Wannan ya fi yanke sata, don mutum mutuncinsa, wato wani mutuncinsa ya fi masa ransa. To wannan shi ne shari'a ta nuna cewa a yanke hannun ɓarawo don ya zama wa'azi. Wala ta kuskun bi mara a fatin fi dinillahi, sha'ani inna shari'an Allah ne, kada ka ji tausayi. Allah da ya sa shari'ar ya fi ka tausayi, to a yanke hannun nan danginsa duk gabaki ɗaya, in za a gaisa da kai ba hannu, ya haɗarin mutane ko ya, to su kaga ba dama yace sata ne ko an riga an sani satan ne to kaga ba za a yi da shi ba kuma kyarsa sai ta baki jiki kaga kyarsa budurwa ta yi riƙar kowa baya so saboda kada a ce auri ƴar ɓarawo ga ta kyakkyawa amma ba a so kada ce ƴar ɓarawo to hankalinsu duk dangin su hankalin sai tashi to kowa ya zame masa wa'azi daga barin sata ya fi a ɗauki mutum a kai shi kurkuku wai za a horar da shi a koya masa sana'a in ya fito ba zai ƙara yin sata ba ya iya sana'a a kurkuku kuma ya sha wahala a kurkuku zai ɗautu in ya fito ya koyi sata mummuna a can wajen ɓarayi tsofaffi saboda haka shari'a kullum shari'ar musulunci in aka batta duk inda aka ji lalacewa ake yi ba za a samu nasara ba. Walillahi alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal ardh shin alam ta'lam kai baka sani ba anna Allaha shi Allah lahu mulku as-samawati wal ardh mallakas sama da kasa dinna Allah ne yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha shi Allah ubangiji da yake komai aikin da kai komai munin sa in ka tuba tun baka mutu ba zai maka gafara maganan tana nan shine mai sama shine mai kasa shine mai komai shine mai kowa duk wanda ya laifi in ya tuba to Allah ya ga dama zai masa gafara wa yu'adhibu man yasha kuma wanda Allah ya ga dama kuma mutum ya dan abu dan kankani Allah ya masa gafara da yawa mutum ya abu dan kankanin Allah ga dama ya masa azaba da yawa duk nasa ne. Wallahu Allah ala kulli shay'in qadir Allah shine mai ikon komai da komai Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara dukkan mu Allah ya yi komai wato Ubangiji yana ce wala ta'duluhunna an yankina azwajuhunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf mace da namiji in suka rabu rabuwa daya idan miji ya dawo yana son matarsa duk duniyar nan ba wanda zai hana shi daukan ta Allah ya hana uban ya tsaya ce ai ko shi kadai ne namiji bazan yadda ki aure shi ba cin mutuncin da ya mana a gidan nan bamu yadda ba a'a bazan haka sai mai masa da matarsa in an daura aure da wani mijin bai yadda ba dai shikenan aure bai mutu ba an daura aure wanda ya saci kudin gwamnati shi satan kudin gwamnati yana daga cikin fannin gurur ina tsammanin dan albashi ne ya saci kudin gwamnati dan albashi in ya saci kudin gwamnati ma'anarsa gurur ba sata ba gurur sata ne amma kuma gurur sunansa wato abinda yake akwai rabonka a ciki amma ba a ware maka rabon ba sai ka zo ka handama ka ɗiba da yawa har fiye da rabonka to shi ne ba za a yanke maka amma kai ɓarawo ne waman ya tuma ga layyar kiyama waman yaghlul ya tuma ga layyar kiyama duk wanda ya saci kuɗin gwamnati to Allah zai ɗora masa kayan kuɗi ya zo da su ranar lahira. Wato a yanzu tunda yake baitul malin mu ga yadda yake idan an ba ita ƴar an ba ta rabi sauran rabin da ya saura sai a dubi waɗansu dangi na kusa da shi waɗanda wata mazhaba ta ba su gado wata mazhaba bata ba su gado ba sai a raba musu sauran. Alhamdulillah Allah mana gafara Allah jikan mu Allah jikan iyayen mu da iyayen mu da malamu da malamu Allah ta kawo mana murar alheri Allah ya mana imani mai ya mana addini mai ya mana mutunci mu Allah ya mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah biya bukatun mu da bukatun wanda muke musu addu'a muke da addu'a wurin Allah biya musu bukatun su albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu zauna lafiya Allah mu nishin duniya da lafiya Allah ya mana sirrin duniya da lafiya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma musulmai da mata rayuwa da batattu Allah mu sallallahu alaihi wasallam barkatu mu na su da lafiya da barkatu mu sallallahu alaihi wasallam حتى قدره يقدر يبدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربنا.